الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 256 a karatun Bulughul Maram, wato wanda muke gabatarwa har yanzu dai muna cikin kitabul buyu. A yau za mu shiga sabon babi, shine babi na 8, babul hawalati wa dhaman. kuma za mu karanta hadisi guda ɗaya, shine hadisi na farko insha Allah. wato darasin yana ɗauke da bayani akan ka'idojin alhawala. muna da buƙatar bayanai kamar kashi 7 game da wannan babi da muka shiga. bayani na farko shine haulal farki bainal hawalati wa dhaman. menene bambanci tsakanin alhawala da kuma abdaman? abubuwa guda biyu ne Ibn Hajar ya hada su a wannan babin, babul hawalati wa dhaman. alhawala juyan bashi da Hausa, abdaman shine daukan haƙƙin wani, shi ake nufi da abdaman. Ibn al-Usaymin littafinsa da ya yi na sharhin Bulughul Maram mai suna Fathu Zil-Jalal wal-Ikram, juz'i na 4, shafi na 146, ya yi magana akan tarjama da Ibn Hajar ya kawo na wannan babin. hazihi tarjama tadammanat babaini, ya ce wannan tarjama tana ɗauke da babuka guda biyu. shi wannan babin ya ɗauki al'amura guda biyu ne. babi na farko shine alhawala, babi na biyu shine abdaman. sai Ibn Hajar ya haɗa su a babi guda ɗaya, amma galibi idan kana duba littafin fiqhu za ka ga suna raba su, akan ware alhawala daban, abdaman daban. Ibn Hajar ya haɗa su. abinda ake cewa alhawala, naqlul haqqi min zimmatin ila zimma, dauke haƙƙi daga wuyan wani zuwa wuyan wani, wato shine ayi juyan bashi, an juya bashi daga kan wani zuwa kan wani, shine alhawala. amma abdaman, iltizamu ma ala ghairihi min alhuquq, shine mutum ya dauki haƙƙin da ke kan wani, ka ɗauki haƙƙin wani ka ɗora ma kanka, shi ake nufi da abdaman. وجمع المؤلف بينهما لما بينهما من التشابه abin da yasa ibn hajar ya hada su a wuri guda saboda suna da kamanni akwai kamanni tsakanin juyan bashi da kuma daukan haƙƙin wani ka dauki haƙƙin wani ya bambanta da juyan bashi amma sun suna da kamanni li'anna tabamina yanqulu al-haqqa 'ala alladhi 'alayhi al-haqq ila zimmatihi idan aka ce mutum ya lamunci wani abu wato ka dauki haƙƙin wani ne ka dora ma kanka shi ake nufi da lamunta ka dauko haƙƙin wani ka dora ma kanka shine abbaman kalma ce asalinta larabci amma kuma hausa ta yi amfani da ita da hausa ana cewa wani ya lamunci abu asali kalmar larabci ne abbaman wato ka dauki haƙƙin wani ka dora ma kanka shine lamunta والمهيل ينقل الحق من ذمته الى ذمه غيره idan aka ce juyan bashi fa wato shine ka dauki bashin da kake bin wani ka dora ma wani wannan shine juyan bashi shi ake nufi da alhawala kuma akan kira shi alihala rasul tafan zaka ga ansa babul ihala ko ku a ce babul hawala saboda haka fa fihi ma tashabu ibn al-Uthaymeen yake akwai kamanni a tsakaninsu saboda haka yasa ibn hajar ya hada su a babi daya da al-hawala da abbaman ya bada misali na al-hawala naqlu haqqin min zimmatin ila ukhra misaluhu zaidun yatlubu min amrin 100 riyal wa amrun yatlubu min khalidin 100 riyal mutane uku wannan yana bin wancan me ke a kudin Najeriya yana bin shi naira 100 wannan yana bin wancan naira 100 saboda haka faja'a zaidun ala amri zaid yazo ga amru wa qala sai yace a'tini haqqi kabani haqqina kabani naira 100 da nake binka fa qala sai yace inna li haqqan inda khalidin huwa 100 riyal ni ma ina bin khalid naira 100 wa qad ahaltuka alai saboda haka tunda kana bi na naira 100 na mayar da bashin da kake bi na kan shi Khalid da nake bi don haka Khalid sai ya biya ka naira 100 wannan shine al-ihala ahaltuka alai nayi juyan bashi na zuwa gare shi hazihi hawala wannan shi ake nufi da al-hawala juyan bashi ana bin ka bashi ka juya bashin ka mai da shi kan wani saboda kai ma kana bin wani bashi wato dauke bashi daga kan wanda ake bin sa zuwa kan wani shi ake nufi da al-hawala ya'ani tahawulul haqqi min zimmatin ila ukhra a dauke haƙƙin da ake bin wani a mai da shi kan wani fantaqala min zimmatin ila min zimmatihi ila zimmati amrin fi hadhihi al-hal saboda haka da zaran an yi haka to bashin ya canza ya koma kan Khalid shi zai biya ka bashin ibn al-Uthaymeen yace hal yakunu mutalaban bi shay za a sake dawowa a nemi ya biya bashi ce la li'anna al-haqqa tahawwala min zimmatihi ila zimmati Khalid saboda da zaran an yi haka to bashin ya kaura daga kanka ya koma kan wancan wannan shine al-ihala ko kuma al-hawala wannan bayanin ibn al-Uthaymeen kenan a littafin Fathu Zil-Jalali wal-Ikram sharh bulughul maram da yayi yana cikin littafin sharhi na bulughul maram waɗanda suka fi bayanin gaske saboda suna tafiya da zamani yakan ba da misalai ta inda hankalinka zai ɗauka Allah ya masa rahama ibn hajar a littafin fathul bari wato sharhin sahihul bukhari mujallad na hudu shafin 541 ya ce alhawala da larabci takan zo da fatha takan zo da kasra akan ce alhiwala من التحويل عند الفقهاء او جمع لمن فقه اذا اكتش الحواله نقل دين من ذمه الى ذمه ادوكه باشي daga wuyan wani zuwa wuyan wani shine alhawala wato shine juyan bashi kaga an juya bashin daga kan wani zuwa kan wani wannan shine bayani na farko dalilin da yasa ibn hajar ya hada wadannan babuka guda biyu a wuri daya alhawala da abbaman alhawala juyan bashi abbaman daukan haƙƙin wani shine abbaman ka dauki haƙƙin wani ka dora ma kanka shine abbaman ka lamunci haƙƙin wani saboda ka lamuntar haƙƙi da juyan bashi suna da kamanni dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo su a wuri guda ke amma sai ya fara gabatar da alhawala shine bayanin mu na biyu nassin hadisin sai mu karanta عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو حديثة أبو هريرة الله يكرم سيرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يجي منظم الله يجي مطل الغني ظلم مقوم موداتي مقوم مهالي ظالم من كان نتوانى حديثة أبايا أما ابن حجر يساك داوة وادشي saboda ya shiga wani bayani kuma har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mako na mai halin ya biya bashi mutum yana da halin ya biya bashi sai yayi mako sai ya noke ya ki biyan bashin zulmun zalunci wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in idan an bi dayan ku akan wato nokewar biyan bashi فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتي تو سي يبي سي يي بييا idan an biyo dayan ku akan ya noke ya ki biyan bashi to sai yayi biyayya akan wannan wato juyan bashi da aka nemi ayi da shi cewa falyatba sai yayi biyayya anan hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari kitabul hawala babul hawala yana sahihu muslim kitabul musaqat باب تحريم مطل الغني حديث ينا سنن ابو دا سنن ابي داود سنن ابن ماجه باب الحواله wannan lafazi yace wa fi riwayati ahmad riwayar hadisin abu huraira da tazo al-litaf al-musnad al-imam ahmad shine hadisi na 2395 annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyahtal idan an biyo dayan ku akan nokewan biyan bashi wa man uhila falyahtal wanda aka yi juyan bashi akan sa to ya karbi wannan juye wanda tamamul hadisi yanda yazo a litami al-musnad an abi huraira anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace matlul gani zulmun وإذا أهيل على مليء فليحتل wato hadisin yazo da lafazza kamar guda uku a litafin al-musnad lafazi ɗaya ne ibnu hajar ya kawo a litafin bulugul maram na farko manzon Allah ya ce wa idza uhila ala mali'in falyahtal na biyu wa man uhila ala mali'in falyahtal na uku idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal idan an bi dayan ku akan ayi juyan bashi da shi to ya yadda ayi juyan bashi idan aka nemi ayi juyan bashi da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka yarda ayi wannan juyan bashin kaga wannan shi yake fassara wancan riwaya ta fari domin can cewa akai falyatba idan an bi dayan ku to yayi biyayya akan me wannan sai ya fassara biyayya da ake nufi idan an nemi dayan ku ayi juyan bashi da shi to ya yarda ayi wannan juyan bashin wa man uhila ala mali'in falyahtal idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal wa idza uhila ala mali'in falyahtal duk wadannan lafuzza sun zo a littafin al-musnad kuma suna a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi haqiqa wato wannan hadisin ya zo da lafuzza da yawan gaske na dade ina kokarin ciro riwayoyin saboda lafuzzan hadisin sun zo da yawa kuma duk dai suna ishara ga abu ɗaya ne misali a sahihul bukhari duk dai hadisin abu huraira kenan muke magana kitabul hawala babul hawala annabi sallallahu alaihi wasallam yace matlul gani zulmun fa iza utbi'a ahadukum fa iza maimakon wa iza da yazo anan fa iza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba wannan lafazi guda kenan idan an bi ɗayan ku akan nokewar bashi to yayi biyayya shine idza utbi ahadukum ala maliyin falyatba idan an bi ɗayan ku akan nokewan biyan bashi to yayi biyayya akwai riwaya da tazo a sahih bukhari har yanzu matlul ganiyyi zulmun wa man utbi ala maliyin falyatba sanna a sahih muslim inna min az-zulmi matlul ganiyyi inna min az-zulmi matlul ganiyyi yana daga nau'in zalunci mai halin ya biya bashi ya noke alhali lokacin biyan bashi yayi ya noke ya kibiya manzon Allah yace shi ma abin da ya aikata nau'in zalunci ne wa idza utbi ahadukum ala maliyin falyatba haka nan a sahih muslim matlul ganiyyi zulmun wa idza utbi ahadukum ala maliyin falyatba maimakon inna min az-zulmi matlul ganiyyi saboda haka lafuzan sun zo daban-daban a tsakanin riwayar ta Imam Bukhari da kuma Muslim amma duk isharar suke ga abu guda in ka dawo sunan Abi Dawud babun fi matli da kuma sunan Tirmidhi babu ma jaa fi matli al-ghani annahu zulmun haka nan sunan Nasa'i babun fil hawala akwai lafazin hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza utbi ahadukum ala maliin falyatba sannan sai yace waz-zulmu matlul gani kamar an samu at-taqdim wa ta'khir maimakon a fara da matlul gani zulmun sai manzon Allah ya jinkirta shi zuwa karshen maganar sa idza utbi ahadukum ala maliyin falyatba waz-zulmu matlul gani ka sunan ibn majah babul hawala annabi sallallahu alaihi wasallam yace az-zulmu matlul gani wa idza utbi ahadukum ala maliyin falyatba haka nan موطأ الإمام مالك باب جامع الدين والهول حديث أبو هريرة مطل الغني ظلم فإذا أتبئ أحدكم على مليء فليتبع ده لتافع الإمام الشافعي كتاب الأمي ينا باب الحوالة مطل الغني ظلم وإذا أتبئ أحدكم على مليء فليتبع هكذا كتاب المصنف مع الحافظ عبد الرزاق باب مطل الغني manzo Allah yace inna min az-zulmi matlul gani wa idha utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba wato duka annabi yana tabbatar da idan aka nemi mutun ya yadda ayi juyan bashi da shi to yayi biyayya manzo Allah yana umarni in dai an nemi ayi juyan bashi da kai to ka yarda ayi wannan juyan bashin karkaki hadisin yana muwatta al-imam malik as-sunan al-kubra idza uhida ahadukum ala maliyin falyahtal saboda haka lafuzza biyu din nan sune ibnu hajar ya tsamo guda biyu daga riwayoyi masu yawa sai ya sauke mana bincike sai ya sa su saboda haka yasa littafin bulugul maram littafi ne da malamin ya rubuta shi da ilimin gaske maimakon riwayoyin nan ga su nan da yawa sai ibnu hajar ya dauko riwaya guda na farko ita ce muttafaqu alai ya fara gabatar da ita ita ce ta zo da falyatba sannan na biyu ita ce ta zo da falyahtal idan an nemi a yi juyan bashi da kai ka yi biyayya shi ne falyatba falyahtal mutum ya yarda a yi juyan bashin da shi shi ne falyahtal to ba shi kadai ne Abu Huraira wanda ya rawaito hadisin nan ba idan ka duba riwayoyin hadisin za ka ga Abdullahi bin Umar shi ma ya rawaito Allah ya kara masa yarda Abdullahi bin Umar hadisinsa yana sunan Tirmidhi yana babu ma jaa fi matlul gani annahu zulmun da kuma sunan Ibn Majah shi ma lafazinsa yayi kama da lafazin hadisin Abu Huraira matlul gani zulmun wa idza uhilta ala maliin fatba'ahu idan an bi ka akan nokewar biyan bashi to kai biyayya akan abin da aka nemi wato juyan bashi da shi wato akan ka wannan shine lafazin Abdullahi bin Umar wanda yana sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah da al-Musnad al-Imam Ahmad matlul ghani zulmun wa idha uhilta ala maliin fatba'ahu sannan sai ya kara da wala bai'ataini fi wahida hadisin Abdullahi bin Umar shi ma ya inganta da ka ganshi a sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 1309 da sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 1963 da sahihul jami'i saghir hadisi na 5877 wadannan hadisi sahabbai guda biyu Abu Huraira hadisin sa mutafaquna alai yafi yawa saboda kai sa Ibn Hajar ya kawo hadisin Abu Huraira kawai bai kawo ma sauran wato hadisi da aka samu daga wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin Abdullah ibn Umar shi yake bin bayan hadisin Abu Huraira ta wajen inganci shi ma ya inganta to sannan kuma akwai hadisin Jabir shi ma hadisin Jabir yana cewa matlub gani zulmun wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba wanda yana kama da hadisin Abu Huraira amma riwayar sa tana da rauni sannan akwai hadisin Imran bin Husayn shi ma bi sanadin da'ifin wadannan sahabbai guda biyu Jabir Imran bin Husayn hadisansu suna da rauni amma hadisin Abu Huraira da Abdullah bin Umar sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kusan duk littafan hadisi manyan littafan hadisi na sunna idan ka duba zaka gani bayani na uku me hikima ta al-ihala me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi juyan bashi me hikima ta domin duk abinda shari'a ta hukunta zaka samu akwai hikima a ciki malamai sun yi ta magana game da hikimar haka misali ibn al-Uthaymeen al-Littafi Fathu Zil-Jalal wal Ikram yace fi hadhal hadisi dalilun ala mura'atil huquq wannan hadisin guda daya yana nuna mana cewa shari'a tana kiyaye hakokin mutane shari'a ba ta son a tauye hakkin kowa saboda dukiyar musulmi ga musulmi haramun ne don haka tunda annabi ya tabbatar da makon wato kin biyan bashi zalunci ka ki biyan bashi zalunci idan kana da halin biya kenan don ba a cewa mutum almali'u sai wanda ya zamanto yana da halin ya biya bashi yake biya maza Allah ya ce da zaran kana da hali kuma lokacin biyan bashi ya yi baka biya ba to kai azalimi ne Allah ka tare mu to tunda ya tabbata cewa kin biyan bashi zalunci ne sai shari'a ta samar da wata hanya na kwato haƙƙin musulmi wannan hanyar ita ce ayi juyan bashi saboda sau da yawa zaka samu rainin wayo yakan sa mutum ya ki biyan bashi amma idan aka yi juyan bashin nan daga kan wannan bashin ya koma kan wani to shi wannan da ya ki biyan bashi da gangan zai ji tsoron mutum na biyu da bashin ya koma kansa saboda haka zai biya bashin kaga wata hanya ce da shari'a ta fito da shi wato na kiyaye hakokin mutane na kwato hakokin mutane daga hannun azzalumai saboda haka akwai hikima ta wajen alhawala koko al-ihala kowane ka faɗa daidai ne akwai hikima ta wajen alhawala wato shine juyan bashi akwai hikima na farko fil qada'i da farko hadisin yana tabbatar mana cewa mutumin da yake da halin ya biya bashi ya ki biya azzalumi ne kaga manzon Allah ya tsawatar maka kar ma tunanin ka karbi bashi ka ki biya ya shiga zuciyarka da farko ka sani idan baka biya bashin nan ba kai fa azzalimi ne to kaga matakin farko hadisin ma a farkon sa yani fil jumlatil ula yana nuna mana hukuncin Allah akan mutumin da ya noke ya ki biyan bashi da gangan alhali yana da halin ya biya shi yasa manzon Allah yace matlul gani zulmun nokewar mai halin ya biya bashi ya noke ya ki biya zalunci kaga da farko manzon Allah ya tsawatar mana kar mu yadda mu rika cin basussuka alhali niyyar mu ita ce ba za mu biya ba sai na biyu fil iktiba'i ta wajen kwato hakki din shine man'ul hila dabara da mutum yayi na yaci dukiyar wani da gangan sai Allah ya samar da wata hanya da za a kwato hakki din fa fil ula mura'atin janib al qada wa annahu yajibu ala al insan an ya kubba daina wala yumatil mutum ya biya bashi kada ya ki biya na biyu mura'atu janib al iktiba ta wajen biyan bashin wa annahu yanbaghi lil insani an yakuna sahlan ya kamata ka zama mai saukin kai fa yaktabi haqqahu imma mimman alayhi al haqq wa imma mimman ubila alayhi idan wani yana bin ka bashi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan har ya ne ni ka biya bashin nan ya kamata ka biya kaga an samu umarni daga manzon Allah indai kana daraja annabi to ya kamata kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idan an ne ne ka ka biya bashi ka biya kaga lafazi na farko kenan lafazi na biyu fa mimman uhila alai idan an yi juyan bashi ka yadda kaga nan ma annabi yayi umarni fa shari'atul islamiyya likamaliha tura'il janibain janibal qada wa janibal iktiba kaga gefe biyu din duka shari'a ta tsare su da farko ta wajen karban bashin karka yadda ka karba da niyyar ba za ka biya ba na biyu ta wajen biyan bashi manzon Allah nan ma ya maka umarni Allah ya samu tsare anan akwai littafin da ake kira muktasarul fiqh al-islami na al-imam at-tuwaydiri shafin 738 yana cewa shari'a da ta kawo wato al-hawala juyan bashi ta tsara shi ne ta aminan lil amwal saboda tsara dukiyar mutane wa qada'a li hajati al-insan fa kad yahtaju ila ibra'i zimmatihi min haqqi al-garim aw istifa'i haqqihi min madinin lahu wa kad yahtaju li naqli malihi min baladin ila akhar akwai misali da ke faruwa kamar yanzu mutumin da aiki zai kawo shi gari yana zaune a gari wani sai ya zo ya karbi bashin sa da ya karbi bashin sa musamman ma'aikata kawai sai transfer ya zo za a dauke shi za a mai da shi wani gari can mai nisa wanda zai wuya ya sake dawowa gari shi ko wannan ya ki biyan ka bashi saboda haka sai ka juya bashin kan wani mazaunin garin kaga juya bashin da kai wata maslaha ce da Allah ya samar maka na yanda zaka bar garin babu haƙƙinka akan wani saboda haka sai kai juyan bashin ga wani wane yanzu bashin nan ya koma kanka ka karba wajen wani inda shari'a bata halatta hakan ba da ba zai zama halal ba amma shari'a sai ta halatta yana cewa aw li budil masafa tana yiwa wurin da aka mai da kai yanzu akwai nisa ba zai yi ka dawo wannan garin kana neman bashi da kake bi ba aw li kaun at-tariq ghayr ma'mun tana yiwa hanyar ba ta da kyau saboda haka kai rika zuwa kana dawowa saboda neman a biya ka bashin ka zaka shiga hadari saboda hanyar ba ta da kyau fa shar'a Allahu al-hawala li tahqiqi hadhihi al-masalih saboda haka sai Allah ya shar'anta juyan bashi saboda me saboda a tsare dukiyar mutane don haka kafin ka bar garin saboda haka sai ka samu wanda kake jin sa bashi kace to yanzu bashin nan ya koma kan wani kuma manzon Allah ya ce dole kai ka yadda an gama wannan shine bayani na uku kaga akwai hikima ta wajen juyan bashi hikimar ita ce a tsare dukiyar mutane daga hannun azzalumai waɗannan azzalumai mutanen da suke karban dukiyar wasu da sunan basu suka amma basu da niyyar biya sai shari'a ta samar da wata hanya na yanda za a kwato haƙƙin mutane to sai bayani na hudu shi da mu sani saboda waɗannan hadisai da aka samu da yawa wanda da farko kaga hadisin Abu Huraira riwaya ta farko ya nuna muttafaqun alai riwaya ce da Imam Bukhari da Muslim sun yi ittifaki ta wajen kawo shi riwaya ta biyu ta Imam Ahmad waɗannan hadisai suna da yawa saboda haka yasa aka samu ijma'i don haka wannan matsala ta juyan bashi babu sabani a tsakanin malaman sunna akan ingancinta halal ne in aqada al-ijma'u ala mashru'iyyati al-hawala duk malaman sunna sun yadda cewa juyan bashi halal ne shari'a ta yadda da shi zaka ga haka a littafai da yawa da farko littafin al-mughni mujallal na hudu shafin 521 ibn qudama yace al-hawalatu sabitatun bis-sunnati wal-ijma' juyan bashi ya tabbata a sunnar manzon Allah ya tabbata ta ijma'in malaman sunna duk malaman sunna sun yadda babu shakka abu ne wanda ya tabbata annabi ya faɗa ya bada misali da hadisin da muka karanta hadisin Abu Huraira anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani dhulmun wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba' muttafaqun alayh ya kawo lafazi na biyu wanda Ibn Hajar ya kawo man uhila bihaqqihi ala mali'in falyahtal ibn Qudama yace wa ajma'a ahlul ilmi ala jawazil hawala fil jumla, saboda ka duk masana da aka yi sun tabbatar da juyan bashi ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka dubi asalin kalma ta al hawala yani ishtiqaqha min tahwil al haqq min zimmatin ila zimma, saboda ka sanin ma'anar al hawala abu ne mai sauki, saboda kalmar an ciro ta ne daga tahwil, wato canza haƙƙi daga wuyan wani zuwa wuyan wani, wanda shine an juya haƙƙin, kaga kenan an yi juyan bashin daga kan wani zuwa wani. Na farko. Da biyu, Ibn Rushd, wanda shi ma a littafin Bidayatul Mujtahid ya faɗi haka, yana juz'i na biyu shafin 294, al-hawala min ash-shurut allati ittufiqa 'alayha fil jumla, yace al-hawala tana cikin sharuɗan da madunkule malaman sunna sun yadda da ita, a yi juyan bashi daga kan wani zuwa wani. Al-Imam An-Nawawi shine mutum na uku a littafin Rawdatu Talibin mujallal na hudu shafi na 228, shi ma yace asluha mujma'un 'alay, asalin hukuncin al-hawala malaman sunna sun ittifaqi akai. Haka nan littafin Mughni al-Muhtaj mujallal na biyu shafi na 193, al-aslu fiha يعني قبل الاجماع ما صح من قولك وندا اصل حجر الحواله يتجي حديثنا مكا كرنتا حديث ابو هريره مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وتفسره روايه البيهقي روايه تبيو ده ابن حجر يكاو يتجي روايه الامام البيهقي روايه الامام احمد يتجي واذا اهيل احدكم على مليء فليحتل idan an juya bashin ɗayan ku zuwa ga wani, manzon Allah ya ce to mutum ya karɓi wannan juyan da aka yi. Man uhila falyahtal, wanda aka juya bashinsa zuwa kan wani to ya karɓa ya yadda. To kaga kenan akwai ijma'i na malaman sunna akai, don haka babu saɓani, ittifaqan duk malaman sunna sun yadda cewa juyan bashi ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bayani na biyar, juyan bashi dinnan yana da sharuɗa. Sanin sharuɗan abu ne muhimmi, saboda a nan a dunƙule ga abin da manzon Allah ya faɗa, amma yaya alhawala take kasancewa, wannan shi ne inda sanin sharuɗan yake da muhimmanci. Wasu suna kiransa arkanul hawala, a wasu littafan kenan, wasu littafan za ka ga an sa shurutul hawala, duk ma'ana guda ne. Al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas a littafin al-Mufhim lima ashkala, wato sharhin sahih Muslim juz'i na hudu shafin 438, da farko ya fassara al-hawala kamar yadda sauran malamai suka fassara. Al-hawalatu ma'anaha tahwilud dayn min zimmatin ila zimma, alhawala ita ce a canza bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani, shine alhawala, wato juyan bashi daga kan wani zuwa kan wani. Sai yace to amma hiya mustafnatun min bai'i dayni bidayni, ya bambanta da cinikin bashi da bashi, wanda mu riga mun yi magana akai a baya. Yana da kyau a ce babukan an kawo su kusa, don ta nan ne za ka iya gane bambancin cinikin bashi da bashi. Shi alhawala ya bambanta da cinikin bashi da bashi. Alhawala shi ne an ɗauke haƙƙi daga wuyan wani ya koma wuyan wani, wannan shi ne alhawala. Ya ce wala hashurutun, alhawala tana da sharuɗa. Waɗannan sharuɗa ya faɗi guda huɗu, wanda shine abin da akasarin malaman sunna suka tsaya akai. Na ɗaya, an takuna bidaini, ba a juyan haƙƙi sai dai ta hanyar bashi, shi ake kiransa alhawala kawai. Fa in lam takun bidaini lam takun hawala, idan ba bashi aka ɗauka daga kan wani aka mayar kan wani ba, to ba alhawala ba ne. Listihalati haƙiƙatiha izzaka, don haka yasa Ibn Hajar ya kawo babuka biyu ɗin nan a haɗe, domin ɗauke haƙƙi daga kan wani zuwa kan wani yana zama abdaman, amma alhawala ɗauke bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani so idan dauke hacci daga wuyan wani zuwa wuyan wani ne ba alhawala bane sunan shi abbaman wato Allah mun ci haƙƙin wani mutun ya dauke haƙƙin da wani haƙƙin wani ya dora ma kansa saboda ka ka'ida ne ya zama alhawala ta kasance bidaini juyan bashi bashi ne aka dauka daga kan wani aka mayar kan wani wannan shine alhawala amma idan ba bashi bane to ba alhawala bane ya zama lamuni kenan saboda haka yasa idan mun taho darasi na gaba zaka ga bambancin abbaman da alhawala abbaman lamunta ba bashi bane kawai ka dauki haƙƙin wani ka dawo da shi kanka wannan shine abbaman amma alhawala an canza bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani yace sharadi na farko kenan dole ya zaman to bashi na biyu ribal muhili wal muhal dole a samu yardan asali mai bin bashin na biyu a samu yardan wanda za a dauke bashin a mayar wuyansa dunal muhali alai banda shi mutumin da ake binsa bashi shi wanda ake binsa bashi bai da zabi dama shi ake binsa bashi ya ki biya ya noke kaga bashi da wani zabi idan yana da zabi ba hikimar alhawala domin an shar'anta alhawala ne dan a kwato haƙƙin daga wurin sa saboda kai dan an ce sai da yardan shi alhawala ba ta da ma'ana don haka babu ba a neman yardan mutumin da ake binsa bashi shi wanda ake binsa bashi shine almuhalu alai shi wannan ba a neman yardan sa wa huwa qaulul jumhur wannan shine abin da galibin malaman sunna suka yadda da shi kaga kenan alhawala ba ta tabbata sai da yardan mai bin bashi da yardan wanda za a mayar da bashin kansa amma banda mutumin da ake bin sa bashin so kaga mutum uku kenan mutum uku kenan misali ina bin ka bashi so kaga kenan ba za a dauke bashin nan ba tare da yardana ba saboda haƙƙi na ne na biyu idan za a canza bashin daga wuyan wani zuwa wuyan wani kaga kenan zan mai da bashin da nake binka ya koma wani ne yake binka to shi wancan da zai bi ka bashin ai sai ya yarda saboda ai abin da yasa nake son nemo wani mayar da bashin da nake binka a kansa saboda mai yiwa ka ki biya na ne to kaga wancan kuwa ai dole sai ya yarda idan bai yarda ba ba kenan alhawala ba ta tabbata ba duk da shi al-Imam Malik galibin malaman sunna suna fadin haka al-Imam Malik yana cewa sharadi ne shi kansa wanda za a mayar da bashin gare shi ya zamanto ya yarda saboda me saboda kar a cutar da shi misali anan wanda Ibn al-Uthaymeen ya kawo qalitatun al-sharh al-mumti' yana mujallad na 4 shafin 158 misalin sa shine ni ne ina bin ka bashin kudi 100,000 to sai kuma wani yana bi na bashi naira 100,000 shi wannan da ke bi na bashi 100,000 da ya taho neman kudin sa sai nace to ina bin wani bashi ne shi ma naira 100,000 ne wancan 100,000 sai ka je ka karba ya zamanto na biya ka to waye kenan wanda kake bin sa baki sai nace ai sarkin garin nan to kaga ai dole sai yayi da ko idan aka ce sarkin gari ana bin sa bashi bai biya ba sannan kuma ina dauke bashi ina maida shi kan wani kaga dole sai da yardan sa in ba haka ba karshen ta ya shiga wani hali saboda karshe mai yiwuwa saboda sarki yana da iko tunda yana da iko ba mamaki ya ki biya ko da kotu ne aka neme shi ba za shi ba saboda mai mulki ne to anan wanda zai karbi bashin nan da nake bin sarki dole sai ya yarda in ba haka ba zai cutu shine misalin da al-Imam Malik ya bayar misali na biyu kuma shine ya zamanto ina bin wani naira 100,000 saboda haka da naje neman ya biya ni bashi wanda shi ma Ibn al-Uthaymeen ya kawo wannan misalin a littafin al-Sharh al-Mumti' yana mujallal na 4 shafin 158 ya kawo shi har yanzu fatawa Ibn al-Uthaymeen mujallal na 25 shafin 211 Ibn al-Uthaymeen ya ce kana bin mutum misali naira 100,000 wancan mutumin da kaje ka nemi ya biya ka bashi sai ya ce kai ma ina bin babanka 100,000 saboda haka yanzu na mai da bashin da kake bi na kan babanka to kaga ai zaka cutu idan aka ce an mai da bashi kai kake bin bashi 100,000 kaje ka ce a biya ka sai wanda kake bin sa bashin ya ce to ai ina bin babanka 100,000 saboda haka na juya bashin ya koma kan babanka saboda haka sai kaje babanka ya biya ka kaga nan in baka yarda ba an cuce ka saboda haka yasa samun yarda tsakanin mai asalin mai bashi da wanda zai za a yi juyan bashi da shi sharadi ne a samu yarda a tsakanin su anan Ibn al-Uthaymeen yake cewa kaga idan aka ce an mayar da bashin da kake bi kan mahaifinka da farko dai anan ka shiga tsaka mai wuya idan ka ce ban yarda ba ka kunyata babanka saboda ka tona asirin shi ka tabbatar da cewa babanka bai son biyan bashi saboda haka yasa yanzu da aka mai da bashin ka kan babanka kaki dan ka san babanka mugu ne na biyu idan ka ce na yarda a shari'a ai dukiyar da ta uba ce saboda ka kana bin wancan 100,000 da ka ce ya biya ka sai ce ai ina bin babanka 100,000 don haka ya mayar da bashin ka kan babanka automatically yana nufin bashin ka da ya bi ruwa saboda ba za ka je ka samu babanka ka ce ya biya ka 100,000 ba wannan shi yasa malamai suke cewa sharadi ne a samu yardan mai bashi asalin mai bashi kuma dole a samu yardan wanda za a yi juyan bashi da shi saboda haka shari'a ta baka dama da zaran ya ce a yi juyan bashi sai ka ce a ban yarda ba idan akwai kwara amma matukar babu cutuwa idan ka ki ka saba mai ka saba ma hadisin manzon Allah saboda kaga hadisai da muka karanta falyatba gashi nan ya taho ta riwaya daban-daban idan an yi nemi a yi juyan bashi da kai to ka yarda to ka bi a nan zai zamanto mutum ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ka'ida ne a samu yarda na mai bashi asalin mai bashin da kuma wanda za a yi juyan bashin da shi amma ban da shi wanda ake bin sa bashi shi wanda bashi da zabi dama ana magana a kansa ne shi ya ki biyan bashin wanda har kai ga ake tunanin za a yi juyan bashin don haka asali wanda ake bin sa bashi bashi da zabi Imamu Malik anan yayi magana laysa lahu an yarfubahu illa idza asbata anna fiha dararan alayhi idan ya zama akwai cutarwa gare shi to nan yana da damar ya korafi sharadi na uku an yakuna dainul muhalu bihi halan ba a juyan bashi sai bashin da lokacin biyan sa yayi idan lokacin biyan bashi bai yi ba baka da ikon a yi juyan bashi saboda da farko dai abinda manzon Allah ya faɗa matsulul ganiyyi zulmun nokewar mai halin ya biya bashi zalunci ne kaga ya nuna lokacin biyan bashin yayi ya noke ya ki biya to a lokacin ne ake al-ihala ko al-hawala amma idan lokacin biyan bashi bai yi ba baka da ikon ka yi juyan bashi saboda lokacin bai yi ba bare har a ga ya ki biya bare har a juya bashin kan wani la yasihhu al-matl wa la yasduqu adh-dhulm illa fi haqqi man wajaba alayhi al-ada fa yamtul mutumin da lokacin biyan bashi yayi ya ki biya kuma da gangan ya ki biya yana da hali to wannan shi ake kira al-mali'u shi yasa manzon Allah ya ce fa iza utbi'a ahadukum falyatba' fa afada zalika al-imam al-qurtubi ya ce abinda maganar manzon Allah take mana ishara da shi anna dayna al-muhala bihi la budda an yakuna halan bashin da za a yi juyan sa dole ya tabbata lokacin biyan sa yayi li'annahu in lam yakun halan kasural garar idan lokacin biyan sa bai yi ba to nan akwai kasada saboda haka ba a juyan bashi dole sai lokacin biyan bashin yayi wanda ake bin sa bashin ya noke ya ki biya to lokacin da ake juya hakkin daga kan wani zuwa wani misali kana bi na bashi mun yi alkawari bayan wata ɗaya zan biya ka kawai bayan sati guda sai ka zo da wani kofar gida to bashin nan da nake bin ka yanzu wani ne zaka biya shi a'a ai alkawari muka yi kuma dole ne musulmi ya cika alkawari wata guda to ya za a yi kafin wata guda ka zo ka ce ka juya bashi babu wannan don haka yasa in ka dubi lafazin hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin bashin da ake juya hakki daga kan wani zuwa wani wani bashi ne ake juya shi daga kan wani zuwa wani shine bashin da mutun ya noke ya kibiya idan an ce ya noke to kenan ba talauci ya hana shi ya biya ba nan ma idan talauci ne ya hana shi ya biya to baka da ikon ka juya haƙƙin nan zuwa kan wani baka da shi sai dai kai hakuri zuwa lokacin da Allah ya bashi damar ya samu hali da zai biya ka ana magana ne akan mutumin da yake da halin ya biya bashi ya kibiya lokacin biyan yayi to wannan mutumin ne ake magana akan cewa ana juya bashin daga kan wani zuwa kan wani saboda a samu kwato haƙƙi daga wajensa don haka sharadi ne ya kasance ad-dain al-muhala yani abi labudda an yakuna halan dole ne wannan bashin ya zama lokacin biyan sa yayi sannan kuma wanda ake bin sa bashin nokewa yayi da gangan ya ki biyan bashin amma idan talauci ne ya hana shi biya bashi to ba akan sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa ana juya haƙƙin bashi daga kan wani zuwa wani ba na hudu wanda shine na karshe an yakuna dainul muhalu alaihi min jinsil muhala bi bashin da ake juyan sa ya zamanto daidai ne da bashin da wanda za a yi juye shi ma yake bi dole ya zamanto iri daya kana bin 100,000 wani yana bin 100,000 sai a juya 100,000 zuwa ga haƙƙin wani kaga kenan yawan kuɗin daya ne ya zamanto kuɗin iri guda ne yawan sa iri guda ne kuma duka kuɗin bashin da ake bi lokacin biyan su yayi wannan bashi shine wanda ake juya shi daga kan wani zuwa wani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah bayani na shida shine hukuncin al-hawala mun da tabbatar al-hawala ta samu ijma'i na malaman sunna saboda wadannan hadisai da aka samu ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta sashin hukuncin al-hawala zaka ga akwai sabani ta wajen fahimtar malaman sunna domin zahiri lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam umurni ne فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع من أتبع على ملي فليتبع kaga duk umurni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan an biyo ka akan ayi juyan bashi to ka yarda kaga umurni annabi yake shin wannan umurni me matsayin sa domin matsayin umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam shike tabbatar da hukuncin al-hawala ta wajen fahimtar wannan umarni nan ne inda malaman sunna fahimtar su ta saba al-imam al-qurtubi littafin sharhin sahih muslim da muke magana yace wannan lafazi na annabi sallallahu alaihi wasallam man utbi'a ala maliyin falyatba al-imam malik yace hadha amru targibin wannan umarnin da annabi yayi ba na wajibi ba na tilastawa bane umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kwadaitarwa ne ai kwadaitarwan shi yasa kaga aka ce dole a samu yardan asalin mai bashi da wanda kuma za a juya bashin zuwa kansa dole a samu yardan su inda a ce umarnin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam yana matsayin wajibi ne kaga ba ma'anar a nemi yardan kowa saboda haka jumhurun malaman sunna suna daukan daidai da irin abinda al-Imam Malik ya faɗa cewa laysa billazi yulzimuhu sultanun nasa al-Imam Malik yace wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin nau'ukan umarninsa wanda shugaba yake da damar ya tilasta mutane akai saboda haka ba wai dan kaga dama zaka juya bashi zuwa ga wani haka kawai kuma dole kowa ya yarda ba a'a ba dole bane abinda malamai suke dauka umarni ne na fadaitarwa yan bagilahu an yuti a rasulullah amma duk da haka al-imam malik yace ya kamata kai musulmi kai biyayya ga manzon Allah, ko da yake umarnin annabi anan ba na tilastawa bane, na kwadaitarwa ne, amma duk da haka ya kamata kai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaka ga wannan ma a littafin Subulus Salam sharhin Bulughul Maram juz'i na uku shafi na 61. Amma al-Imam Abu Dawud ya bada labarin al-Imam Ahmad bin Hanbal shi yana fahimtar wannan umarnin wajibi ne, wannan umarni na wajibi ne, saboda haka fa yajibu alal muhal qabulul hawala, wajibi ne ga wanda aka nemi ayi juyan bashi da shi ya yarda ayi wannan juyan bashin. In ka duba littafin Al-Mughni zaka gani al-Imam Ahmad bin Hanbal shi yana gani wajibi ne. Haka in ka samu littafin Fathul Bari mujallad na shafin 465, Ibn Hajar da yake magana akan wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam shin dole ne ko ko kwadaitarwa ne, sai ya ce wal amru lil istihbabi indal jumhuri, akasarin malaman sunna suna daukan wannan umarnin a matsayin mustahabi, a matsayin kwadaitarwa, ana kwadaitar da mu, wato annabi ba wai yana tilasta mu bane, amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu. Malaman sunna akasari sun dauka mustahabi ne, kamar yadda al-Imam Malik ya faɗa, wakila amru ibaha wa irshadin, yace wa hamalahu aktsarul hanabila wa abu thawr wa ibnu jarir wa ahlu zahir ala al-wujub, amma an samu malamai a cikin magabata wadanda suke ganin wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne. Daga cikin su akwai ibnu jarir at-tabari malamin tafsiri, akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal, wa ilayhi mal al-bukhari wa huwa zahir al-hadith, shi kansa al-Imam al-Bukhari ya karkata ne ga cewar al-ihala wajibi ne, ba wai mustahabi bane, ba kwadaitarwa ake ba. Saboda haka idan wani yazo ya same ka yace maka kana bina bashi 100,000, to ni ma ina bin wani 100,000, don haka wannan 100,000 naka na mai da shi kan wani, baka da zabi, dole kawai ka yadda, ba ka da zabi. A fahimtar al-Imam al-Bukhari, a fahimtar al-Imam Ahmad, a fahimtar Ibn Jarir at-Tabari da malamai da yawa, amma akasarin malaman sunna sun dauka mustahabi ne. Saboda haka sai ka ga dama lokacin da ya gaya maka ya juya bashin ka zuwa kan wani, sai ka ce a'a ni ban yadda ba, sai hakuri. Amma hakan baka kyauta ba, me yasa aka ce baka kyauta ba? Saboda ka saba umarnin manzon Allah. Amma idan kana da larura, larurar ita ce ka dubi mutumin da aka juya bashin ka kansa, kaga cewar mutumin nan zai wuya ya biya ka kuɗin, akwai alamar zaka cutu, to ta nan shi ne zaka iya ki ka noke ka ki yarda. Amma idan baka da uzuri, to babu shakka ka yi laifi, saboda ka saba ma abinda annabi ya yi umarni a kai. Manzon Allah ya ce duk wanda aka juya bashinsa zuwa ga wani to ya yarda, to ya yarda, kaga umarni ne. Illa dai kawai inda aka samu sabani, shin wannan umarnin dole ne ko ko annabi yana kwadaitar da mu ne? Galibin malaman sunna sun dauka yana kwadaitar da mu ne. Ibn al-Usaymin a littafin sharhin Bulughul Maram Fathul Jalal wal Ikram yace lakin jumhur ahli al-ilm yarawna anna tahawwud laysa biwajibin wa annahu min babi husn al-iktiba, umarni da annabi yayi anan ba dole bane, amma an yi umarni ne saboda ta hanyar wato kwadaitarwa gare mu, mu kyautata ta yanda za a samu damar kwato haƙƙi. Saboda haka yasa manzon Allah ya ce idan an juya bashin ka zuwa kan wani ka yarda, galibin malamai sun dauka mustahabi ne. Fa in fa'alahu al-insan, idan mutun yayi wa tahawwala kana zalika khairan, idan har ya yadda aka juya bashin sa zuwa kan wani to alkhairi ne, wa in lam yaf'al fa huwa hurr, idan bai yadda ba to bashi da wani laifi a wurin Allah. Li'annahu la yalzamuhu an yastawfa dainahu min ghairi matluba, ba dole bane ya nemi a biya shi bashi ta hanyar da ba shi ya biyo ta ba, domin idan aka juya bashin ka zuwa kan wani kaga ba ka san hanyar da zaka je ka samu wannan kuɗin ba. Ya bada misali ya ce misalu zalika zaidun yatlubu min amrin 100 riyalin wa amrun yatlubu min bakarin 100 riyalin faqala amrun li zaidin ahaltuka bil 100 allati laka ala al 100 allati li 'inda bakarin, وكان بكر مليئا فهل يلزم زيدا ان يتحول يا بعد مثال يتي امر زيد يكي بين امر مثال مشي نيرا دري shi kuma amru yana bin wani ana kiransa bakar sun shi ma yana bin sa naira 100 saboda haka sai amru yace ma zaidu na mayar da naira 100 da kake bi na zuwa ga bakar bakar shi zai biya ka shine yake tambaya shin dole ne ya yarda to ta inda aka samu sabanin malam fahimtar malamai anan ta wajen fahimtar lamun din da yazo a kalmar falyatba wannan lamun din lamun ne na al'amru lamun ne na umurni falyatba lil wujubi shi da abinda al-imamu ahmad ya fada falyatba yajibu ala zaidin an yatahawwal al-imamu ahmad yace ai annabi yace falyatba idan an juya bashin ka zuwa kan wani to kabi kaga ya nuna cewa dole ne ka yadda bashin ka ya koma kan wani على قول من قال إن الله في قوله فليتبع للوجوب يعني يجب على زيد أن يتحول وعلى القول الثاني أفهمت تبيوفا فهمت ما في يوم ما لمن سنة كنن فهمت الإمام مالك تثورنك سنة ولا يجب بادول بني لكنه إذا تحول فله أجر أما إذا كايد باش ناكا أما إذا شي كوني كايد تذاك سامولادا ميسا ذاك سامولادا saboda ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam لان هذا من حسن الاقتداء وربما تناله الرحمه التي دعا بها النبي ابن الاثيمين yace an akwai tsammani ana fatan akwai wata addu'a da annabi yayi zaka samu albarkan wannan addu'a wace addu'a ce annabi yayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wata addu'a da tazo a cikin hadithin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza ktaba manzo Allah yace Allah kai rahama ga mutumin da ya zama mai saukin hali idan zai saya mai saukin hali idan zai sayar mai saukin hali idan an nemi ya biya bashi kaga sai manzo Allah ya kirga mutanen da ya musu addu'a Allah ya musu rahama mai saukin hali ta wajen saye da kuma sayarwa da wajen bin bashi yana da saukin hali kaga kenan idan aka zo aka ce wane bashin nan da kake bi na an maida shi kan wani sai kace to na yadda ka kana da saukin hali tunda kana da saukin hali Ibn al-Uthaymeen yace ka shiga karkashin addu'ar da manzon Allah yayi ana fatan rahaman nan da annabi ya roka ma wasu mutane kai ma zaka same ta wannan hadisin yana sahih bukhari yana babu suhula wa samaha fi shira'i wal bai'i akwai babu musamman akan falalar saukin hali ta wajen saye da sayarwa dan kasuwa ya kasance mai saukin hali idan ya zama mai saukin hali zai samu albarka saboda wannan addu'ar da manzon Allah yayi saboda haka sai al-Imam al-Bukhari yayi babu akai musamman babu akan saukin hali ta wajen saye da sayarwa saboda haka idan kana kasuwanci ka zama mai fara'a mai murmushi ko da ranka ya baci ka boye a cikin zuciya mutum ya zo sayan kaya kalaman ka masu dadi babu kalma na batanci shi yasa zaka ga idan mutum yana da saukin hali a ciniki nan da nan yake samun albarka ana cewa mai kantin sauki zaka samu yafi samun albarka duk wanda yazo zai karbe shi hannu biyu ya fada ma kalma mai dadi ya maka kyauta yayi alheri so irin wannan zaka ga yafi samun customers akan mutumin da ya zamanto ka zo sayan kayansa kana tsaye ma ka kai minti 30 ko kallon ka bai ba saboda mugun hali kaga in ka juya ba za ka sake dawowa wannan shagon ba so wannan wata hikima ce da manzon Allah ya karantar da mu ta sashin mu'amala in ka dubi bayanin Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallad na 541 yace wa fihi al-habbu ala samahati fil mu'amala wannan addu'ar da annabi yayi tana kwadaitar da mu mu zama masu saukin hali ta wajen mu'amala wasti'mali ma'ali al-akhlaqi mu ringa amfani da wato kyawawan halayya makura idan zaka yi mu'amala da mutum ka kai makura ta wajen dauko kyawawan hali ta wajen sake fuska da kalma mai kyau da daɗin wato hulɗa da mutane wa tarkul mushahati wal habbu ala tarki tadwiqi ala an-nas bil mutalaba sannan ya zama baka yawan fada hadisin yana kwadaitar da mu kada mu zama masu kuntatawa mutane ta wajen neman biyan bashin kansa idan kana bin bashi to ka zama mai saukin hali ta wajen neman abiyaka nan ma kar ka zama mai tsanani idan ka zama mai tsanani to nan ma wannan addu'ar ba za ka samu shiga cikin ta ba wa akhdhul afwi an minhum hatta ta wajen yafewa duka annabi ya kwadaitar da mu to sai bayani na karshe wato malamai suna cewa alhawala ba cinikin bashi da bashi bane dauke bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani shine alhawala amma bai'ud dayni bi dayn mun riga mun yi a baya cinikin bashi da bashi wannan haramun ne yaya cinikin bashi da bashi yake wannan malamai sun yi misali akai adan kamar ibn al-usaymin al-litafin al-sharhul mumti' ba sharhin bulugul marami da yayi ba yana da littafin fiqhu shi ma muhimmin gaske al-sharhul mumti' yana mujallal shafin 160 yace cinikin bashi da bashi hada la yajuzu baya halatta itlaqan yaya cinikin bashi da bashi yake yana cewa kamar kana bin mutum kudi kana bin mutum dukiya saboda haka sai ka saida wannan bashi da kake bin sa ka saida wannan bashin ga wani ba wai an canza haƙƙin ba ba kamar asalin ma'anar alhawala bane wanda shine an juya haƙƙin bashin daga kan wani zuwa wani la an sayar da bashin kansa an sayar da shi ga wani mutum ne yana bin wani misali 100 saboda haka sai ya samu wani ya ce masa wannan bashi da nake bin wani 100 nawa ka saya wannan shi ake nufi da bai'ud dayni bid-dayni haramun ne ko da dai shi Ibn Taymiyya yana cikin malamai da suke ganin cinikin bashi da bashi yana iya halatta ta wasu fuskoki galibin malaman sunna suna haramta shi gaba daya amma Ibn Taymiyya Ibn Qayyim al-Jawziyya haka nan Ibn al-Usaymin akwai malamai da yawa waɗanda suke ganin la shakka akwai wata siffa ta cinikin bashi da bashi wanda ba laifi bane misalin sa anan shine ya kasance kana bin mutum kudi saboda haka wannan da kake bin sa ya ke biya ka sai ka sai da wannan bashin ga wani kace na sayar maka da wannan bashin ne mukan 100 na sayar maka 90 to shi abinda Ibn Taymiyya yake cewa al-illatu fi an-nahyi an bai'i ma ma fi zalika wato irin wannan ciniki da abinda annabi ya hana ma fi hilgara saboda akwai kasada a cikin sa kasadan nan ita ce ta sa aka haramta cinikin bashi da bashi amma idan mutumin da ya saya zai iya karbo wannan kudin to ba laifi bane saboda kai da ka sayar baka ci riba akai ba wanda sharadi guda kenan dama 100 ne kake bi saboda haka sai ka sai da wannan bashin akan 90 kaga faduwa kai kai haka dan ka kwato hakkinka domin bisa dukkan alama wannan kudi naka ya salwanta shi ko wanda ya saya mai iko ne idan ba shi da halin da zai karbo wannan bashin to shi ma haramun ne saboda ya shiga bai'ul garar ya shiga cinikin kasada wanda manzon Allah ya haramta shi kaga kuma kai baka ci riba ba saboda shi ma yana cikin sharuɗan da annabi ya haramta mutum ya ci riba akan abin da bai mallake shi ba so baka ci riba akai ba tunda baka ci riba ba kaga kenan baka saba umarnin manzon Allah da yazo a hadisin Abdullah ibn Umar wanda ya inganta shine wanda manzon Allah Abdullah ibn Umar yake cewa annabi ya hana an ribhi ma lam yubman ribar abinda ba alamunce shi ba abinda ba kalamunce shi ba ka ci riba akai shi ma wanda ya sayi bashin ka kaga bai ci riba akai ba saboda haka ba zai dora wani abu akai ba 90 din nan zai karba ba zai karbi 100 ba tunda bai ci riba ba bai ci riba akan abinda mai lamunta ba dukkan ku babu wanda ya saba hadisin manzon Allah saboda haka anan Ibn Taymiyyah yake ganin babu laifi, amma galibin malaman sunna sun hana irin wannan din, sai yana cewa ai abinda mutum ya aikata nan da farko dai ya kwato haƙƙinsa, na biyu wanda ya sayi wannan haƙƙin shi ma bai saba sunnar manzon Allah ba, ba ta inda ya saba ma wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa hatta idan ma ya kasa kwato haƙƙin nasa ne falahul fasku, yana da damar ya dawo a warware wannan ciniki din. Wanda wannan yana cikin bayanin Ibn al-Usaymin da ya kawo a littafin Asharhul Mumti, wanda yana cikin nau'in cinikin bashi da bashi wanda aka samu sabani a kai, wasu malamai na ganin babu laifi saboda babu riba akan abin da ba a mallaka ba, sannan kuma babu katada a cikin wannan ciniki din, shi wanda aka sayarwa bashi din nan bai ci riba akan bashin ba, kamar taimako ne ma yayi ga asalin mai bashin, ya taimaka mar ne kamar ya dada bashi, bashi ne kamar al'ihala ce, kamar an ɗauke haƙƙin wannan bashin ne daga kansa ya dawo kanshi, wannan yana ganin shi zai iya kwato wannan haƙƙin. Sai na biyu shine mutumin da ake bin sa bashi shi da kansa ya zo ya samu wanda ke bin shi bashi ya ce masa kana bi na kuɗi kaza, abinda kamar misali ta sashin cinikin da ya shafi bai ustalab, an baka kuɗin masara buhu biyar da damina za ka bayar, saboda haka damina tana yi baka bayar ba, saboda haka sai ka zo da kanka, da ka zo da kanka sai ka ce zan ba da kuɗi a madadin wannan masara. Kaga wannan ma cinikin bashi da bashi ne, domin asali bashi ake binka, bashin da ake binka ɗin masara ne ba kuɗi ba ne, yanzu ka dawo za ka ba da kuɗi a madadinsa. To taimakawa mutumin ya ba da kuɗin wani sauƙi ne wanda yana ƙarƙashin alhawala, wanda malamai suke misali da shi, shi ma ya kawo bayani a kansa a cikin littafin Asharhul Mumti, yana nuna cewa hakan baya zama laifi, saboda idan ya yadda zai ba da kuɗin a madadin masaran, ai kaga da kansa ya kawo wannan, ba shi mutumin da yake binsa masaran ne wannan sharadi ba, saboda haka anan babu laifi. Ya bada misali da hadisin Abdullahi bin Umar wanda mun karanta shi a baya, Abdullahi bin Umar yake bada labari yanda ake kasuwanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kunna nabi'ul ibla bidarahim, mukan yi cinikin raƙuma akan cewa za a biya mu da sulan dirhami, sulan azurfa, fa na'khudhu an haddananir, amma lokacin biyan bashi in yayi sai a biya mu kuma da sulan lanzinari. Kaga an canza, asali an sayi raƙumin akan za a biya da sulan azurfa, amma lokacin biya sai aka canza kuɗin, sai aka biya da sulan zinari, saboda haka sai muka zo muka tambayi manzon Allah, fa sa'alna rasulullahi an zalika, da muka zo muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ce ya rasulullah mukan yi cinikin raƙuma, muna cinikin raƙuma, za a kulla cinikin akan za mu biya da sulan azurfa, amma kuma lokacin biya sai mu biya da sulan zinari, ina hukuncin haka, saboda an canza asalin sharadi. Sai manzon Allah ya ce la ba'sa, babu laifi, an ta'khuduha, kuna iya karban sulan zinari a madadin azurfan. Sai ya yi sharadi, sharadinsa shine bi si'iri yaumiha, amma canjin farashin wannan ranan ma lam taftarika wa bainakuma shay'un, amma kada ku rabu ba tare da an biya wannan kudin ba, idan an rabu kafin a biya to ya zama bai'un nasi'a, wanda shi ma kuma haramun ne, yana cikin nau'uka na riba, amma idan za a biya nan take to ba laifi bane. Saboda haka yasa Ibn Taymiyyah yake cewa babu laifi ga wanda ake bin sa bashi ya biya bashi da sabanin abin da aka yi alkawari zai biya. Ana binka kuɗi ka biya da kaddara, ko ana binka kaddara ka biya da kuɗi, amma lokacin biyan ba za a sake ɗora wani alkawari ba, dole a biya a nan take, saboda umarnin manzon Allah da yake cewa ma lam taftarika wa bainakuma shay'un, kar ku yadda ku rabu ba tare da an biya wannan kuɗin ba, sannan kuma a biya shi akan farashin wannan ranan. Shine Ibn al-Usaymin ya ce la ba'sa an ta'khudha bi si'r yawmiha, yani anna hadhihi as-sura, zaka dauka zahiri kamar bai inganta ba, lakinnaha fil waqi'i tajur, halal ne, li'annahu lam yarbah fi ma lam yadkhul fi bamanihi, bai ci ribar ko bi ba, bal nazala ba'd haqqihi, ya sauka ne ma daga wani haƙin sa, saboda asali kana bin masara ne, sai ya taho ya ce a kudin zai baka. So kaga shi ya canza ainihin manufar da aka kulla wannan ciniki akai. Fa ibra'uhu yani min ba'di haqqihi, ya yafe wani sashin haƙin sa ne, min ba'di haqqihi la ba'sa li zalika, wanda wannan yana nuna babu laifi, don hakan ya faru. Saboda haka waɗannan bayanai guda bakwai a takaice su suke kawo mana abin, suke bayyana mana abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da al-hawala ko kuma al-ihala, wanda idan mun taho bayani akan abdoman za mu gane bambancin al-hawala da kuma abdoman. Amma al-hawala cikin sauki mun riga mun gane insha Allah abin da ake nufi da al-hawala shine wato juyan bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani, wannan shi ake nufi da al-hawala. Kuma mun fahimci abu ne wanda yake da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda hadisai da muka karanta abu ne wanda an samu ijma'i na fahimtar malaman sunna akai, babu sabani. Sannan ga sharuɗa na al-hawala, mun yi magana akai muhimman sharuɗa, in ka dubi littafin fiqhu tana yiwa ka rikice saboda zaka ga bayanai daban-daban, amma waɗannan su ne muhimman sharuɗa na al-hawala, waɗanda muka kirga guda hudu, waɗanda suka zo cikin bayanin al-Imam al-Qurtubi sharhin da ya yi ma Sahih Muslim. Akwai wata tambaya da wani yayi wanda za mu rufe da ita insha Allah, cewa wata mata ce wani ya neme ta, lokacin da ya neme ta bai samu aurenta ba, sai ta auri wani, wanda yana faruwa. Za ka samu mutum ya nemi mace bai samu daman aurenta ba, wani ya aura. To amma bayan ta yi aure, mutumin nan bai yi haƙuri ba, sai ya zamanto yana tura mata saƙonnin waya, yana tura mata text na soyayya. Kuma hakika wannan abu ne wanda ke aukuwa a wannan zamani, Allah da ya kare mu. Za ka samu mutum ya nemi mace tunda matan nan ta yi aure, ka ga ba rabonka ba ne. Me ya kamata? Lambar ta ma ya kamata ya fita daga wayarka, saboda matar wani ce, matar aure ce. Amma saboda ƙeƙashewar zuciya da nisantar sunnar manzon Allah da kuma kusantar shedan, zukatan mutane da yawa sun karkata wato ga abin da ya shafi rayuwa, ba su tunanin makomarsu ta lahira. Da ka samu mutum bai damu da ya yi hulɗa da matar aure ba a wannan zamani, musamman ta hanyar text, musamman ta hanyar mai ake ce ma social media, ta hanyar WhatsApp, mutane za ka samu suna chatting da matan aure, matan auren su ma kansu suna chatting da wasu mazaje, hatta kafirai. Wallahi akwai matar da ta yi min tambaya, da yake ta san tambayan ta text ne ta turo min, tunda ba ganinta nake ba, da ɗan sauki. Ta ce wani ya neme ta bai aure ta ba, ta auri wannan mutumin da ta aura, mawadaci ne amma baya biya mata bukata na kuɗi. Saboda haka sai ta kira wancan saurayin nata, ta gaya mar tana da bukatan wani abu, sai ya turo mata kuɗi. Dama tana da account, sai dai ta ga alat. To sai ya ce abu ɗaya yake so wurinta, ta yi hoton tsiraicinta ta tura masa, kuma sai ta yadda ta yi. Billahi lazimu ita ma take tambaya ta, amma har yanzu ba ta gane kuranta ba. Wai ita tambayan da take, wai alhakin yana wuyanwa. Kaga ba ta gane kuranta ba ko? Wai tambaya take alhakin yana wuyanwa. Kuma a nan ba ta tunanin gaba, yanzu kawai take tunani, ba ta tunanin gaba abin da zai faru. Shi wannan mutum yana iya aje wannan hoto na tsiraicinta komi dadewa, babu mamaki sai lokacin da ta haifi ƴaƴa sun girma ta manyanta ta manta, sai kira ɗanta sai ya nuna ma, ya za ta ji? Ita ai ga hoton uwarka nan, ina da shi a waya. Wanda wannan ya sa matan Larabawa da yawa sun kashe kawunansu ba a kirgawa, hakanan yaran Turawa idan kana bincike za ka gani mutumin da zai tura tsiraicinsa, wannan wani zamani muke ciki, Allah ka tare mu. To tambaya da ita wannan mata take, wato shine mutumin nan bai samu daman auren ita wannan ba, saboda haka sai bai kuma bai bar sadarwa da ita ba. To amma duk sa'ilin da ya turo text sai ta delete, kaga wanda ya gwada cewar ita ma dai da yardanta ake yi, ai kamata ya ta gaya wa mijin nata, saboda ya dauki mataki akai, amma sai ta yi delete saboda ba ta son mijin nata ya gani. To shine ake tambaya, shin menene hukuncin su? Wato wannan yana da hadari kwarai. Akwai abubuwa guda hudu wadanda ya kamata mu sani. Na farko dai, akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana sahihu Muslim, sunan Abi Dawud, yana al-Musnad al-Imam Ahmad, hadisi ne ingantacce, yana sahihu Muslim, hadisi na 2218, wanda manzon Allah yake cewa laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, duk wanda ya zuga mace ta rabu da mijinta, manzon Allah yake baya tare da mu. Kaga wannan hadari ne na farko, domin annabi ya faɗa maka tun daga duniya ba shi baka, baya tare da kai, ya za ka samu kanka idan ka tashi a kabari kana cewa kai mabiyin manzon Allah ne? Mala'ika na cewa a'a, ai annabi ya ce baya tare da kai, saboda annabi ya riga ya faɗa kafin ka mutu, kaji duk wanda ya zuga matar aure aurenta ya mutu, manzon Allah ya ce baya tare da shi. Me ya zatonka ka tashi a lahira manzon Allah baya tare da kai? Ai wannan ba kalma ce ta wasa ba. Annabi ya faɗa, yake ba na tare da shi, wannan kalma tana da nauyi. Duk sallar da kai, duk zaman ka a musulmi, ka tashi a lahira, manzon Allah baya tare da kai, mutum yayi asara. Kaga wannan na farko kenan. Saboda haka hadari ne, neman matan aure bala'i ne wanda ba shi da abin da ke goge shi. Wallahi bala'i ne wanda babu abin da ke goge shi, sai dai rahmar Allah. Allah ka tsare mu. Saboda haka na biyu, malamai sun tabbatar da akwai tsinuwar Allah a kan shi. Mutumin da ke neman matan aure da ita da tayar da aka neme ta suna tare da tsinuwan Allah. Me yasa aka ce suna tare da tsinuwan Allah? Wannan bayanin sa yana da tsayi, amma in ka samu Az-Zawajir na al-Imam al-Haytami, Az-Zawajir shine littafin da ya rubuta ya kirga al-kaba'ir, shine littafi mafi girma da ya magana akan al-kaba'ir, yana mujallad na biyu shafi na 46, zaka ga dalilai mutumin da ya nemi matar aure yana tare da tsinuwan Allah. Saboda me? Saboda yana abinda ake ce ma al-hila, yana dabara ma hukuncin Allah. Allah ya hana shi hanyar da zai cimma burinsa ga wannan mata, yanzu bari ya tsara ma kansa wannan hanya. Duk wanda ya dabara ga Allah, kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa, wanda ya shirya dabara na halatta haram yana tare da tsinuwan Allah. Saboda haka ita matar da ta yarda a nene ta matar aure tana tare da tsinuwan Allah, shi ma mai neman matan auren yana tare da tsinuwan Allah. Sannan abu na uku wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da aljanna ta haramta gare shi, aljanna ta haramta gare shi, hadisin yana al-Musnad, manzon Allah yace lan yadkhul aljannata khibbun, duk wanda ya zuga matar aure yayin sababin mutuwan aure bai shiga aljanna. Babu shakka haka ne, saboda ai mutumin da yayi kokarin yayi gyara ma dokar Allah, ina kuma shi ina aljanna? Allah ne ya ce ga hanya ta, ka nuna ba ka so, za ka tsara naka, ya za a yi kuma ka nemi aljannar Allah tabaraka wa ta'ala ka shiga? Kaga wannan hadari ne na uku kenan. Na hudu, aurensa da ita haramun ne har abada. A nan akwai sabani tsakanin malaman sunna, amma abinda zai gwada maka cewa yana da hadari, al-imam Malik da al-imam Ahmad bin Hanbal, waɗannan malaman guda biyu, inda duk aka ce maka sun yi ittifaki, to ka guji saba ma wannan ittifaki din, saboda ta wajen fiqhu babu kamar al-Imam Malik, ta wajen hadisin manzon Allah babu kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kaga ga hadisi ga fiqhu, idan ka saba ma wannan mutum ya halaka. Amma al-Imam Ahmad da al-Imam Malik sun yadda cewar wanda ya nemi matar aure har aurenta ya mutu, to da shi da ita aurensu har abada. Wato ko da sun yi aure zaman zina suke, saboda sun yi ma Allah dabara kenan, Allah ya haramta ka auri wannan mata sai ka zuga ta ta kashe aurenta to tunda kai wa Allah dabara shi ko Allah bai karban wannan ibada ai aure ibada ne saboda ka wannan auren baya inganta wajen Allah don haka dukkan tafan malikiya haka zaka gani wanda yayi sanadin mutuwar aure ba zai auri wannan matan ba har abada in ma sun yi auren aikin banza suke yi saboda kai wa Allah dabara kenan abinda zai gwada maka haka ka duba Ibn Taymiyyah mutun ne mai kokarin sauki ta wajen mas'ala amma wallahi duk saukin sa sai da ya tabbatar da wannan alitafin al-fatawa al-kubra yana mujallal nabiyar shafin 461 haka nan ka shaful qina' litafin mazhabata al-imam ahmad bin hanbal mujallal nabiyar shafin 74 zaka gani ibn taymiya yana cewa idan mutun ya nemi matar aure har auren ya mutu to shi da ita auren su har abada kuma wannan shine mafi inganci na fatawa saboda ai kokari ne a halatta haram wato suna aike da cewar malamai man ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggauta abu kafin zuwan lokacin sa to hukuncin da za a manna horo shine har abada wannan abin an haramta mishi saboda haka mutumin da yayi kokari ya kashe aure wannan ba zai auri matar ba har abada kuma akwai ayata alqur'ani wanda take mana ishara akai wanda nan ma zaka samu mutane suna kuskure zaka gama ce tana ta rigima da mijinta a kotu ba na son shi saboda haka sai wani ya tawaye a to nawa ne sadakin ai ya sa min wajen 100,000 ba komai za a iya baki ai shi yana ganin ba laifi ai idan ka bata kuɗi ka bayar da hulɗi ka kashe aure sai dai kai kokarin gyara wannan auren ba dai ka kashe shi ba saboda abinda Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 235 Allah tabaraka wataala yace walakin la tuwaiduhunna sirra inji Allah kar ku yadda ku yi alƙawari da mata a boye inji Allah tabaraka wataala yaya za ka yi alƙawari da matan da aurenta bai mutu ba za ka biya kulinta saboda ka aure ta a lokacin da ka biya wannan kuli auren bai mutu ba ai ko to tunda bai mutu ba kaga kenan kai sababin mutuwar aure aurenka da ita kuma kai ma har abada ya zamanto haram akwai kamar misali litafin faidul qadir na al-imam al-munawi a mujallal na shida shafin 123 yana misali yace inda a ce mace za ta zo gida tayi yaji akan cewa mijinta baya ciyar da ita kar ka bata abinci a ranan ta koma in ka bata abinci a ranan to kai ma ka taimaka wajen mutuwan aurenta kaga kenan mai da ita gidanta domin asali ba a shari'an aure a waje da gida a gidan ake shari'a wanda shine abin da Allah ya shar'anta saboda haka nan gidan za ta koma idan ta koma sannan sai a bi dokar Allah a tura mutum guda daga danginta mutum guda daga danginsa wanda Allah ke cewa in yurida islahan yuwaffiqillahu bainakuma amma ta taho gidanka ai mijina ya banni da yunwa to ga abinci ci to da kai da wanda yayi dalilin mutuwan aure hukuncin ku guda ne Allah ka tare mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك